Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar BOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a boahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Daula Salim. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa. A yau ma 17 ga watan Disamba na shekarar 2018, a shirin namu zai ci gaba da magana ne akan zamantakewar yara da matar babansu.
Tana yi min abin arziki, komai ma tana yi min, kuma in dai mata aikace-aikacen gida, in tafi makaranta, in na dawo inda wani aikin ummata mai hiranmu da ita, in ɗaukar mata ƙannena yara, in goggoya mata su.
Madalla, kamar yadda muka fara wannan maudu'in makon da ya gabata mun ji ta bakin iyaye, to a yau wakiliyar mu Halima Abdullahi ta tattauna mana da yara domin jin irin rayuwar da suke fuskanta tsakanin su da matan babansu. Sannan muna tafi da masu fashin baki akan zamantakewar yau da kullum. Yanzu bari mu fara ji da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce a ganinku me ke haddasa rashin zaman lafiya tsakanin waɗansu yaran gida da matar babansu. Ga kuma yadda kuka amsa mana. To an samu ta farko a yau ta fito ne daga Gazali A Madabo, inda yake cewa rashin janyo kowanne a jiki da nuna bambanci shike janyo haka. Sai Almajiri Malam, inda yace abin da ke jawo wannan matsalan biyu ne: na farko ko dai matar baban ce ba ta son su dan ba nata bane, abu na biyu shine ko kuma su yaran ne ba su son ta dan ba ita ta haife su ba. To sai Saidu Sabo Ayo shi kuma ce waye salam yau da gobe, ita wannan rashin jituwa tsakanin yaran gida da na matar ubansu shine wani lokaci matsalar tana faruwa ne daga yaran, wani lokaci kuma daga matar gidan, wani lokaci daga uba.
Sai Usman Aminu Balkore, inda yace salam BOA, a gani na a gaskiya ba komai ke sa rashin jituwa tsakanin uwa da yaran mijinta ba shine rashin horar da su kafin sabuwar uwar ta zo.
To sai Salisu Saidu Hunkuyi, inda yake cewa matan na daukar ƴaƴan tamkar abokan kishin su.
Sai Saluhu Mekanti Filingo, inda yace wannan tana faruwa ne a rashin zaman lafiya tsakanin kishiyoyin biyu.
To sai Halima A Bello, inda cewa ta a wannan zamanin wasu yara suna tasowa da rashin kunya da hassada a zuciyarsu, duk iya kokarin da matar ubansu ta yi a kansu ba su gani, ko yaushe gani suke ba a masa adalci. Sometimes kuma wata macen gaskiya ba ta kwatanta rikon amana ga yaran.
Sai Luka Balarabe, inda yace yau da gobe gaskiya wani lokacin an ce idan bera da sata daddawa ma da wari, akan sami waɗannan damuwan daga iyaye maza ne. Sau da dama zaka ga uba yana ma yaransa kallon kamar ba shi ya haife su ba, ganin haka sai mata ma su sami wurin shiga.
To sai Ibrahim Salisu dan Kaduna, inda shi ma ce waye hakika yau da gobe abu na farko da yake haddasa rashin zaman lafiya tsakanin ƴaƴan matar uba
Abu na biyu da shi ne rashin tausayi ga matar uba ko kuma rashin yi masa magana a cikin kauna. Sannan abu na uku shi ne rashin samun ingantacciyar tarbiya daga wajen uba. Abu na hudu ita matar uban tana nuna bambanci tsakanin nata ƴaƴan da sauran waɗanda ba ta ita ta haife su ba. Sai Ismail Alkasim Kogas Garki daga jihar Jigawa a Najeriya. Inda yace ba komai bane face rashin tarbiya amma lokuta da dama kuma rashin adalcin matan ke kawo haka. To sai Rabi'u Nuhu na Bukka inda cewa yi salam yau da gobe shirin matasa tabbas ire-iren waɗannan matsalolin suna faruwa a gidaje daban-daban amma dukka waɗannan matsalar tana tasowa ne daga mai gidan domin shine zai hada kan iyalinsa kowa ya san matsayinsa a gidansa. Ku tashi lafiya Aunty Daula Salim da ƴan tawagarki. To mun gode. Sai M Usman Kasim Kiringin mazaunin ƙasar Libya tare da Adam Kanta Tamagul inda suka ce salam yau da gobe. Gaskiya mu a ganin mu laifin uwaye ne domin yara sun fi jin maganar uwa. Ku tashi lafiya yau da gobe. To sai Abubakar Kawu Girgir inda yake cewa abinda ke haifar da rashin zaman lafiya a ko'ina kuma a tsakanin kowa ba iya ga yaran gida da matar gida ba shi son zuciya da kuma san rai waɗanda su ne ummul aba'isin da ke tada zaune tsaye amma matukar aka gyara to za a zauna lafiya. Sai Musa Hadarin Asba da Magaran inda yace yau da gobe sai Allah. To mu dai za mu iya cewa fata na gari lamiri kawai ku tashi lafiya yau da gobe. To sai Bruno A. Giuseppe Allah sana faɗa wannan sunan daidai inda yake cewa ga filin yau da gobe muna tare da ku mun kasance a kusa da akwatin rediyon mu za mu ji ku kai tsaye ku tashi lafiya.
Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Dauda Hudu Ungurin. Wani lokacin laifin uwa yana shafar ƴaƴanta a gurin matar ubansu sannan kuma akwai laifin shi kanshi mai gidan wataƙila yakan nuna wariya akan ƴaƴansa idan mahaifiyarsu ba ta gidan. Don haka wannan matsala tana ɗaya daga cikin abin da ke haddasa rashin zaman lafiya.
To mun gode. To madalla yanzu bari mu je ga wakiliyarmu Halima Abdullahi don cin yadda suka yi da yara.
To Daula ga dai yadda tattaunawar tamu ta kasance. Ya sunanki?
Sunana Fatima.
Fatima na ga ke ma da antinki kuke zama ko?
Eh.
To antinki tana baki wahala ko kuma kuna zama lafiya?
Tana bani wahala.
To me take miki?
In dai ta ganni ina karatu sai ta tashe ni ta ce sai na yi aiki. In ta ganni ina kallo ta tashe ni. In zan ce makaranta ma ta ce ba zan je ba sai na gama yin aiki. Komai in dai zan yi mai kyau sai ta hana ni. Ta dinga kana kullun.
To kuma baka gaya wa abbanki?
In nace zan gaya sai ta ce za ta dinga siyo min kayan dadi. In kuma idan ya zo sai in ta ganni ina aiki sai ta ce tashi ki je ki canja kayan ki in ya jike sai ki dawo ki je wajen abbanki. In ya siyo miki kayan dadi sai ki dinga ci.
To baka yi mata rashin kunya ke?
Ni ba na mata.
A'a Fatima.
Ni wallahi ba na mata sai dai ita take ta duka na.
To amma to ke me kike yi mata take dukan naki?
Ni ba abin da nake sai na ce inda ina karatu sai ta dinga duka na ta ce dole sai na yi aiki.
Sunana Abubakar Muhammad ina tare da antina. To gaskiya ni ba wani kalubale da nake fuskanta. Muna zaman lafiya tana kyautata mu don wasu suna bada labari ma ko abokane suna cewa suna yin zaman kamar doya da manja da antinsu kishiyar mahaifiyarsu kenan. To gaskiya ni ban fuskanci wannan kalubale ba. Don muna zaune lafiya ina kyautata mata tana kyautata mu don haka ba kowa bane dai ake samun irin wannan matsala amma ana samun matsalolin da dama da yawa amma ni gaskiya ina godiya ga Allah ban samu wannan matsala a gare ni ba.
Sunana Umar Awal. Wallahi muna zaune da ita amma dai gaskiya zaman hakuri muke yi tare da ita saboda wani zubin da za ta ja ta gefe ni kuma aikin gidan ma dai gaba ɗaya ni nake yi shara wanke komai da komai ni nake yi tare da ita.
To kuma yaya makarantar ka kana fahimtar abubuwan da ake yi a makaranta kuma tana barin ka je makarantar?
Eh to ina fahimta amma wani zubin ma dukan makara sai amma bulala nake samu saboda aiki in na tashi daga bacci in yi wanki sannan zan shirya in tafi ba na karyawa ma zan shirya in tafi makaranta kafin na je an fara taron makara can ma in yi aiki in sa shukoki ruwa in yi jigga shirin gaskiya karatun ma in mun je dai ba fahimta muke ba saboda muna ta tunanin gida ba na so da dawo menene zai faru da ni in na dawo me za a ce mun kuma ni
baka gaya wa abbanka ko kuma shi baya ganin me ake yi maka
shi baya ganin me ake yi in ya zo zai tafi aiki da safe yanzu kuma kafin ya tashi na tafi makaranta wani zubu kuma ya tafi wajen aiki in kuma ya dawo wani zubun yana daki na gaya mushi dai za a ƙara samun matsala aiki za su ƙara tsauri a gaban su dai gaskiya ba ta duna tana yi mun abinda take sai a wayan idansa
sunana Isma'il Musa gaskiya ni dai za ku zama zakewar gaskiya dai wani sa'in zan dan samu abinda nake so wani sa'in kuma nakan dan shan wahala
kamar yaya
kamar misali wani sa'in haka abinda nake so haka zai dan zo min da dadi wani sa'in kuma sai in samu gaskiya kuma sabanin hakan sai in ta shan wahala kuma abin ya canja
to me yake jawowa wani lokacin ake samun sabani haka ta kai ga kasha wahala
wani sa'in akan sa ni aiki haka idan ban yi irin na dan kuskure haka mai kyau ba idan ta fishi kuma sai ta hukunta ni hukuncin kuma ya tsauri haka dai ita kuma idan ida da yayanta ne ba za su mata ita ta mun ba ita lokacin da ya la mata kamar misali a ce haka misali irin a waje haka irin ana dan kama an kama yaron irin daya daga cikin yayanta haka ana dan fada da su sai irin na dan shiga haka na dan taimaka haka ko kuma dai irin a gida ne mata aikin ya burge ta ta ci dadi haka to irin wannan za ta dan dare da mun iya dai ya zo haka in gode wa Allah
ni dai sugidara Abdulsalam Ahmad gaskiya ni dai zama na da antina ina jin dadi kuma tana kyautata min daidai gwargwado to gaskiya in dai abinda dukan ya janyo za a dake ni in kuma dai abinda dukan bai janyo ba za a mun komai ba tana bani abinci in ci goshi ina yin kallo iya daidai gwargwado lokacin bacci yayi in lokacin makaranta za a je gobe sai a je a tura ni in je in kwanta
wato kai dai kana jin dadin ka Abdulsalam
gaskiya dai ina jin dadi ina daidai gwargwado sunana Ahmad M. Abul dai duka ake mun a gida kowa in aka kore ni je in kwanta sai tsaya allabe a bango ina ta kallo sai kuma a kama ni abun dukan tsaya
to kai kake laifi kenan
da amma wani zuwin gurin nayi in dai na ci abinci na rage kuma in na rage ba sani ba ko kuma na fita waje ba sani ba sai a kama ni a man duka
to zaka daina wa antinka laifi dan ta daina dukan ka
zan daina mata laifi saboda ta daina duka na
to baka gaya wa abbanka
in na faɗa masa ya fita aiki kai zan za ta yi
aha ba
Allah
shikenan kai kuma sai ka daina ko
sunana Abdullahi Tijjani ani anti na mutu ne arziki ce mai mutunci ce ina jin dadin zama da ita saboda duk abin da nake so tana mun wani zubin ma an zan tafi makaranta an ba abin ba ita za ta bin kuɗin makaranta ina dawo daga makaranta sai ta bani abinci shikenan in shirya in tafi islamiya kafin in dawo daga islamiya ya ta hada mun abincin dare na ina da wasu inci a gaskiya ba mu samu wani sabani da ita ko wata matsala saboda ni ko zage na ma tunda nake ba ta taba yi ba sai dai in na abu mara kyau ta nuna mun bacin ranta
sunana Umma Salama tana yi mun abin arziki komai ma tana yi mun kuma in dai mata aikace-aikacen gida in tafi makaranta in na dawo inda wani aikin ummata mai hiran mu da ita in daukan mata kanne na yara in goggoya mata su in rike mata su in tana yin wani aikin in kuma ni wanda zan taya ta ne in taya ta in kuma wanda za ta yi ne in bata ta yi in rike mata yaran ta kanne na
mamanki sun rabu da mahaifinki ko kuma mamanki ta rasu ne
a'a ruwa suka yi ni a gurin ta aka banni ba ma wani bacin rai da ita muna zaman mu lafiya da ita babana ma yana jin dadi
har ila yau dai Halima ta ƙara tuntubar mana wani malami domin jin yadda abin yake a addinance
Ina Muhammad ko kuma mai rubutu ne wanda ne mai aji da kulli a hukumar Indiya da ke jihar Kano.
To malam wani jan hankali zaka yi musamman ga su bangaren iyaye maza da ba sa sa ido a cikin gidansu har sai kaga iyaye mata suna gallazawa ƴaƴan da ba nasu ba musamman a ce ƴaƴan da aka fita aka bari ko aka mutu aka bar su.
Jan hankali da zamu dai duk Allah shi ne mahalicci ba ya bari halitta ba Allah shi halitta ba Allah shi halitta ba kuma ya dauki hakkokin iya ya tura mata ya haƙoƙin da ya tura mata saboda kuma wanda aka tura mana shi ke yin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rantsa da girman Allah lakka abdullal qutta ila ahli hayran yana din ne haƙi ku ba ki haƙin ku inda haka wallahi sai Allah ya tabbata da haƙin ka ranar kiyama haƙin ubani ya ta ya kuma da matan da ya aura da kishiyarta da tsakan ka gaba daya sai har yaron da ke hidima gidanka haƙi ya hauka sai ya tsaya ba ki kulawa akan lafiyarsa rayuwarsa addini da mutunci ta duk da haka sai ga shi wani yaro ko yarinya mahaifiyarsa ba ta gida aka samu ainihin waɗanda ba su suka haife ɗan mata kuke gallaza mata ko kuke gallaza ma yaron ko kuke cutar da shi matuƙar mahaifin ya sani bai magance abin ba ya saba wa Allah ya shiga haƙƙin Allah ya shiga haƙƙin wannan yaro domin da yaron ne ka doka da Allah ne ka ko fa tun da kuke yin haka ku sani fa shuka ce fa Allah ya gaya bayani kamar amalin qala zarakan qala yaro kamar amalin qala zarakan qala yaro duk abin da abin da shuka kace ta fito kuma sai ya ta yi ta inna inan nan ne sai kuma inna ne ga shi ya dan Allah yana mai da iyan duniya da zaman sai yana iya mai da iyan ta zaman gaji sai ka amma alheri kayan da ba dina kan mai gida sai Allah ya dora mu haƙin da matan da ɗan da duk wanda ke gida gidan sai ne yana kan mutum kan ya ga ba dai zai ba bai magance abin ba sai hakikanin gaskiya ya saba Allah kuma ya ci amanar da Allah ya ba kuma cikin da ku ya'ya akwai sirri gidan Allah sarkan gaba zai zama shi ne babanka ma'ana kalhin ka ya tsari kike a cikin bakin rayuwarka ko ka bata wani dukan duniya sai kai irin ka lalata a san kai ka rasa abin ya karka a lawara kuma Allah ya maka sai da nan jiya
malam kuma da akwai wasu su kuma mazan da sai kaga ana wahalar da yaran amma su kuma akan ba su sani ba amma kuma ba za su yi kokarin bincikawa su gano menene matsalar ba
dama su a gida musulunci da cewa wala ta gaske su gaskiya ne su ke cikin sarwa musulunci ne duka kana bibiya ba zan ka ga amma ran da Allah ne ya maka barna ya bi maka maganin amma maganar bin sani ba wannan ya ga mu azu tun da bin sani ba Allah ba ya gora maka ku abin da zaka yi dauka duk da sani kuma ya kasa hawa da sani kuma ta amma maka da nika min tuka wannan ma azu ne Allah bai dauka ko Allah sani mai ne saka ci ko kulawa ko ne ga Allah sabban koyi alan ba ta nan wannan shi shari'a tana magana akan ya tsada Allah ya ci amanar Allah da manzanza amma in bai sani ba mutunci ne ce ka ba bin tuka ba mutunci ne ka ka bi al'amarin kin matar ka ba ka biyo ne take ne take biyo da ba ne da ka ji ne sanacin ƴaƴan ka ba in dai bibiya ta dan naki amma ka samu labari ko ka ga alama ko ta koba da akwai dan naki wajibi ne ka bibiye ta kuma nan lokacin da abin ne in ne maka kamun labari ko ka ji amma ba kamun labari kare ka yi dan kai na ko tsafa ko na kan kaza ko na kaza ko na kaza ko kin ci ne da ba ba ta ko tana kaza ko tana kaza din na dan naki ko kin ci ne da ba amma ran da Allah haka ka gani ko ka ji labari ko biya ne ka bibiye a ne dan ka yi ai maka tsada Allah
to madalla yanzu bari mu ji ta bakin Dr. Dukawa daga Jami'ar Bayero University.
Duba da hakan kamar dai yadda ma sauraro suka ji irin wannan tattaunawa tamu da su waɗannan yara domin haka ne na tuntubi Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa wanda malami ne a Jami'ar Bayero kuma masani ne akan harkokin siyasa da kuma al'amuran da suka shafi yau da kullum ciki kuwa har da harkar zamantakewa. To Dr. wace irin rawa iyaye maza ya kamata su dinga takawa game da waɗannan al'amura tsakanin ƴaƴansu da kuma matansu?
Idan ana neman mafita sai kin koma wato tun daga tushen yadda mazaje suke yin auren. Shin auren nan sun duba sharida? Musulunci dai shine ya halatta yin auren nan sama da mace daya. To amma ya saka sharida kuma ya saka ka'idoji. An cika ka'idojin, an cika sharidan. Dan an cika to zaki tarar kishin tsakanin matan yana da sauki. Sannan a zaman in dai an tsaida wannan adalcin da musulunci shin fada to zai zamana akwai saukin wannan kishin dan haka zai zamana akwai sauki idan mace ta fita ta bar ƴaƴanta. Sannan wajibi ne ya zamana tun ana zaman lafiya a dinka shirin tunanin wannan wato matsalar shine koda ba kai tunanin rubuwa aure ba za ka iya tunanin mutuwa saboda haka sai kai kokari ka hada zumunci tsakanin ƴaƴan wannan ɗakin da ƴaƴan wancan ɗakin yayin da ɗanta ya shaku da ɗako ƴar ɗan uwanta to za a wayi gari koda uwar wannan ta fita shakuwar da take tsakanin wannan ɗaki ƴaƴan wannan ɗakin da ƴaƴan wancan ɗakin zai sa ita wacce take gidan ta sauƙaƙa wajen wannan kiyayyar da zafin kishin. To sannan kuma tun ana zaman lafiya ya kamata a dinga yi matan wa'azi da nasiha wacce za ta shige su bayan sun gamsu kana adalci. To sai kuma ka nusar da su cewar Allah subhanahu wataala ya ce aba ukum wa abna ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a, wato da ƴaƴanku da iyayenku ba ku san su waye suka fi kusa da su amfane ku ba, saboda ka ƴaƴan nan da ake haifa yanzu ila ma su fi amfanin mu akan ma iyaye ma, saboda haka a rike su da amana ta yanda in aka tsufa su kuma za su ji tausayin mu. To yayin da wannan ya shiga a lokacin da ake zaman lafiya, to dan rai ya baci ko tsautsayi ya sa an raba an fita da aure, dusan da mace ta taso za ta cutar da yaro sai ta tuna wannan wa'azin da wannan nasiha da wannan tunasarwar, kada fa wata rana kuma ta zama abin tausayi izama wannan dan da take so ta cutar shine gatanta, saboda haka sai kiga tayi ta ladabtar da kanta tayi abin da ya kamata.
To doctor, wasu lokutan kuma sai kaga matan kamar yanda muka tattauna da wasu al'umma a baya, zaka ga cewar akwai zama na kwarai tsakanin su da ƴaƴan yayin da aka ce mai gida yana nan, amma kuma da zarar an ce ba idan shi walau ya tafi wurin aiki ko kuma kasuwa, a lokacin nan wannan musu gunawar take tasowa, shi kuma mai gidan ba zai taba fahimta ba. To wani ƙarin haske zaka yi ga su magidanta ta yanda za su sanya ido domin gano irin wannan zaman idan yana faruwa?
To shi ma dai har wa yau imani ne zai magance wannan, sai zamana matar gidan tana da imanin da za ta san cewar Allah shine tsoro na farko ba mijinta ba ko wani mahaluki, dan haka shi kuma kullun yana nan baya tafiya ko ina, kuma yana gani ba abin da yake kubuce masa, kuma zai yi hukunci babu abin da zai kyale in ta san wannan zai abin nan. Ga wacce bata san wannan ba kuwa har tai wani abu, to wajibi ne mai gida isan abin da a turanci ake cewa psychology na kananan yara, dabi'ar kananan yara, zaka iya ganewa idan suka fiye dari-dari suka fiye rakabe-rakabe ko ka san akwai wata cizgunawa da suke gamuwa da shi, za kuma ka iya ganin yanda suke a sake da raha da wasanni da tsalle-tsalle da ma fitina iriniya da mata adi, to zaka san cewar a sake su kana nan baka nan ba abin da yake cizguna musu, dan haka da zarar kaga yaro ya fiye rakabe-rakabe da tsoro wani lokacin ma zaka iya yin jarrabawa je ka gurin antinka ka ce tai maka kaza, idan ba ta cizguna masa kai tsaye zai tafi.
Na'am, da saurinsa
da saurinsa da idan ko tana cizguna masa to zai dari-dari sai ibincike ta cewar me isa da na ce yaro nan izo gurin ki kaza yake baya-baya, to wannan sai amma kada a tambayi yaro ka ci abinci, kada a tambayi yaro an maka wanka, kada a tambayi yaro a ne maka kaza,
wato irin wani yana kawo illa
yanzu nan yaro sai ya ce ba ai ko mahaifiyarsa ce in ka tambaye shi ya ci abinci sai ya ce bai ci ba kuma ya ci, saboda yanzu shagwaba yake so yi saboda babansa ne ina son i kare shi, yanzu duk wani abu da uwa tai masa ballanta na kishiyar uwa na horarwa sai ya ce to yanzu sai ya ga yawo baba, dan haka kada ai wannan, sai dai ta cikin hikima irin ta kaiwa antinka kaza karbo kaza je kaka ce taimaka kaza, to idan aka ga ya saki jiki to ba ta cutar da shi, in ko yana jan jiki to tana cutar da shi.
To idan muka dubi musamman su yaran da ake musguna wa din idan har aka musguna musu kamar yanda kace a dabi'un su, wani lokacin zaka ga ana samun matsala ta bangaren karatun su yana komawa baya ko kuma yanayin ma girman da suke yi ana samun nakasu da dai sauran irin abubuwa. To idan aka samu wannan tayaya za a magance irin wannan matsala ita ma?
To da an samu sai ai kokari a binciko yanda zaman yake, idan akwai wannan cutarwar to in ma wa'azin ne aka manta sai a sabunta shi, idan kuma da ba ai ba yanzu sai ai maza ai ai fadakarwa yanda ya kamata, sannan to idan ita ma tana da nata ƴaƴan a tabbatar koyaushe ana hada su ai a hukunci,
wato tsakanin bangarori.
Yawwa, eh bangarori, dan wannan dakin da dan wancan dakin a dauke su a abun hawa daya, a kai su makaranta daya, ai musu dinki daya, a dinga kokari su ci abinci tare, nan zai tabbatar an sa ido cewar hakan tayi
an samu daidai.
Yawwa, sannan daga cikin waɗanda take jin magana su wacce wacce ake zargin tana cutar da su. Labudda kowane dan adam akwai wanda yake jin maganar sa, ko a ƴan uwa ko a aminai. To sai a neme su a nuna musu cikin hikima, su fadakar da ita cewar kaman akwai alamun yaron nan, akwai abin da yake damun sa. Ta yi kokari ta maita yadda inda danta ne yake nuna wannan alamun, za ta dauki mataki, shi ma ta dauki mataki a kansa. Na kokarin jan sa a jika, ta tambaye shi abin da yake damun sa, ta kokari ta magance masa. Abin da ma binciken ilimi ya tabbatar shine, idan kishiyar uwa za ta ce wa yaro, ka ga ba ni na haife ka ba, amma ina kaunar ka, dan haka kada ka boye mun komai, zan taimake ka iya taimakona, da yardar Allah kar ka ga mahaifiyar ka ba ta nan, da yardar Allah ba za ka rasa komai ba a gidan nan, duk gatan da ake bukata za ka same shi. To an ce yaron yana jin dadin da wato koda uwar ta sace take nan bai ji dadin sa ba.
Na'am,
haka binciken ilimi ya tabbatar. Saboda haka zai tattuna wannan maganar, zai kaunace ta, kuma idan ya girma Allah ya masa arziki sai inda ƙarfinsa ya ƙare wajen kyautata mata. To wannan shi ya kamata a rike.
To dakta, ga su kuma ƴaƴan da su ne kusan suna ganin wannan ba mahaifiyarsa bace ba, suna musguna mata, amma shi kuma mahaifi ya sanya ido, ba zai iya tsawatar musu ba. Su kuma a ƙarshe wani kira za ka yi ga irin waɗannan mahaifan?
To kin ga wannan kuma masu wayo kenan, sun riga sun girma, shi yasa ma suke ganin cewar su wannan ba uwarsu bace, saboda haka sai sun bata mata. To anan kuma kamata yi uba i tsayuwar daka ya zauna da su, suna da hankalin kenan da zasu za a zauna da su. A yi magana da su, sai a zauna da su, kuma sau da yawa maza ne suka fi yin wannan lalatar, ba ƴaƴa mata ba. Saboda haka sai a zauna da su, a ja hankalinsu cewa su ma fa maza ne, kuma ba su san mata nawa Allah ya rubuta musu su yi ba. Shin yanzu suna fatan idan sun mata da yawa ƴaƴansu su taso a irin wannan halin, ko kuma kaddara ta sa in suka taso suna son su ga ƴaƴansu? Mukaddara uwarsu ce wato aka bari a gidan, wata ta fita ta bar ƴaƴa, suna son wannan ƴaƴan su ci zarafin mahaifiyarsu inda yanzu suke cin zarafin mahaifiyar waɗansu. To cikin sauki za su dawo cikin hankalinsu da hayyacinsu, sannan a yi musu barazanar ba za a ɗauki wannan ba. Sannan kuma idan suka kila da fituwa, wato a daɗa ɗaukan mataki na gaba, don ka haramta wa namiji shiga gidan ma, namijin da ya balaga yawa ya hankali, ka haramta masa ma shiga gidan, kada ya sake ganin matarka, kada ya kauna wani abu ya sake haɗa su. Babu komai wannan kayi daidai. Saboda haka wannan shine abin da ya kamata a yi. In kwa ya mace ce ta yi kuskuren yin haka, ba kasafai aka fiye samu ba, to ita ma sai a zaunar da ita a nuna mata, yanzu kin mallaki hankalin kanki, shin kin san zaki iya kirga sau nawa wance ta goya ki? Musan da mahaifiyarki ma tana gidan nan, ta haife ki tana gidan nan, kin san sau nawa ta goya ki? Kin san sau nawa ta yi miki wanka? Kin san sau nawa ta yi miki kaza? Ba za ki iya kirga ba. Wannan irin sakamako ne yanzu kike son ki mata, kawai dan kin ga mahaifiyarki ba ta nan, shikenan zaki ce kuma bata isa ba yau. Saboda bayan da ita aka rene ki har kika girma, kika kawo
ƙarfinki.
Saboda haka ba zan ɗauki wannan ba. Namiji ya tsaya ya nuna cewar shi ne shugaba a gida. Kuma in aurenki izo kar ki ji da wai, ita zan ɗora a kai, sai abinda ta ce a yi miki a aurenki shi za a yi miki, abin duk da ta ce ba za a yi ba, ba za a yi miki ba. Wannan zai sa mace maza ta shiga
hankalinta.
Wanda kamar yadda na ce, ba kasafai mata suke wannan shaidancin ba, su sun fi zama abin tausayi ma. Su kula ya kamata a yi, a tabbatar ba matar gidan ce take cutar da su ba.
Madalla Zara, gaskiya ne. To kowa mutane dai, kowa ya faffadi bangarorin shi. Ni dai a gani na, ina ganin ba komai ne zai kawo zaman lafiya da mutuntawa ba, illa kowa in ya ba kowa darajar shi. Shi ne ya fi komai muhimmanci.
Mata, in za mu rungumi cewa ɗa na kowa ne, saboda duk mace a duniya dai, da ma wadda ta haihu da wanda ba taɓa haihuwa ba, ta san zafin ɗa, saboda ta gani. So in dai ka zauna ka tuna wanda ka sa wannan a zuciyarka cewa a'a, wannan fa ita ma fa wata ta haife shi, ko kuma wannan ita ma fa wata ta haife ta, ta ɗauke ta ciki wata tara, kuma dai laluri ne yasa, kamar yadda Amina ma ta yi magana satin da ya gabata, laluri ne yasa wannan aure ya mutu, ba wai cikin jin dadi bane ba. Kuma ke ma in kullun kina tunani zai iya faruwa da ke, ko zai iya faruwa da dan uwanki ko wanda kika sani, saboda duk abin da za ka yi kai tunanin gaba, kai tunanin naka, kai tunanin me zai faru da shi. To kowa ya runguma da mata, mu runguma ƴaƴan mazajen mu, saboda so da kauna a zauna lafiya, ka dauke su kamar dan da ka haifa, sai kiga an samu zaman lafiya, komai an yi shi cikin kwanciyar hankali.
Gaskiya ne da, ba sai wanda ka haifa bane da,
dana kowa ne
sosai.
To jama'a, lokaci yayi, halin shiga injiniyan mu nan tana daga mana hannu, wadda ta taimaka mana ta bada umarni, Julie Lessons Gration, da kuma injiniyan mu na yau da abokiyar aiki na
Zara Aminu Fage.
Ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya.
Enjoy, guys.